إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمدٍ صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. بايهك إغواء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بركة مدساك سادوا أولا مسلاتي بتالن البركة مسلاتي مغلقة da kenan cikin garin Bauchi a jihar Bauchi a wannan yammaci na Asabar. Yau muna uku ga watan Ramadan hijirar manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallama 1444, wanda kuma yake daidai da 25 ga watan uku miladiya ta 2023. A wannan majalisi da muke tafsirin Alkur'ani mai girma, kuma muna cikin tafsirin suratul hajj, inda muke cikin tafsirin aya ta 35. Wani ya rubuto yake tambayar cewa muna da masallaci, kuma a kusa da masallacin akwai gidan kwallo, wato gidan kallon fim da kuma gidan kwallo. Sai muke amfani da wannan damar idan masu kwallon kafa sun fito daga gidan kwallo domin sallah, sai mu nemi taimako a wannan lokacin. Malam, menene halarcin amfani da wannan lokacin da mun neman taimako? Da fatan a sha ruwa lafiya. To, wadannan ƴan kwallon na kirki ne, tunda har ma in suna kwallo lokacin sallah za su bari su zo su yi sallah. Ai, haka ake so. Yadda muka sani, wasu in suka fara kwallon na ai mai kiran sallan ma haushinsa suke ji, ballantana har sa ansa kiransa su zo a yi sallah da su su koma. To, kuka yi sa'a cewa kuna ku muminai ne masu tsoron Allah, in an kira sallah za su bar kwallo su zo su yi sallah. Aga wannan abun ayaba musu ne, kuma har kuma ma ku nemi taimako su taimaka muku. Sauraka, babu wani abu a ciki. ‘Yan kwallo musulmi ne, ‘yan uwanmu suna su ma ana umarci su da kyakkyawan aiki, kamar a umarce su da sadaka, da sallah a kan lokacinta, da kula da dokokin Allah. Sauraka, sai ku ribaci wannan lokacin, tunda har Allah subhanahu wa ta’ala ya sanya masu tsoronsa ne masu kiyaye dokarsa. Sai ku yi amfani da wannan damar, duk sanda suka fito sallah minti 5 sai ku dar musu nasiha, dan karanta musu hadisi 1-2, kada a tsawaita, kuma su tashi su tafi kwallonsu. Sai ku takaita nasihar, sannan kuma sai ku nemi su taimakawa addinin Allah. Wannan babu laifi a ciki. Gare-gare ‘yan kwallo da ‘yan kallon fina-finai, wasu waɗannan, amma ban sani ba, su ma ‘yan kallon fina-finai suna fitowa sallar ne. Ɗan kwallo zai iya barin kwallonsa ya zo ya sallah, amma ɗan kallon fim zai yi kashe fim ɗin ne a zo a yi sallah da shi. To, in har yana yin hakan, shi ma ba laifi, ya taɓuka, ba za a kushe masa ba. In kuma zai ba da sadaka, ba za a ki karɓa ba. Amma dai a riƙa shigar da wa’azi da tunatarwa da faɗakarwa da jan hankali akan kyawawan abubuwa da ƙoƙarin gujewa abubuwa marasa kyau. Saboda haka, kaga idan a can gurin kwallon ko a cikin garin gurin kalle-kallen ana kallon abin da bai dace ba, wannan wa'azin naku kuma zai yi amfani. Allah ya sa mu dace. Bismillah.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَالصَّابِرِينَ عَلَى مَا أَصَابَهُمْ وَالْمُقِيمِ الصَّلَاةِ وَمِمَّا شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صواف فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون.
نعم ajiya mun ji Allah subhanahu wataala ya gaya mana cewa kowace al'umma ya sanya mata irin bautar da za ta yi ya sanya mata lokacin da za ta yi bauta da inda za ta yi bauta da irin yadda za ta yi bautar ya zanto kowace al'umma da irin nata amma kuma batun tauhidi duk abu ɗaya ne tun daga lokacin da Allah ya fara aiko annabawa da manzanni har zuwa annabin ƙarshe sallallahu alaihi wa sallama magana tauhidi guda ɗaya suke yi na cewa su bauta wa Allah shi ɗaya to bayan Allah ya bada wannan labarin sai ya ce wa annabi sallallahu alaihi wa sallama wa bashiril mukhbitin kai albishir ga masu ƙanƙan da kansu to shine ubangiji subhanahu wataala ya fara sifanta waɗannan almukhbitin din masu ƙanƙantar da kai ko ƙanƙantar da kai gaban Allah ga sifofinsu guda hudu sifar farko allazina idza zukira Allah wajilat qulubuhum sune waɗanda in aka ambaci Allah zukatansu suna raurawa muka ce wannan sifa daga cikin sifofin waɗanda suke masu ƙasƙantar da kai masu tawalu'u masu maida al'amarinsu ga Allah masu khushu'i waɗanda ba sa zalunci in kuma an zalunce su suna rangwame suna yafiya wannan sifa waɗannan masu irin wannan sifa su ne waɗanda Allah subhanahu wataala yake cewa idan aka ambaci Allah zukatansu suna raurawa suna cike da tsoron Allah suna kuma ganin kwarijininsa a koyaushe aka ambaci sunansa tsika jikinsu tana tashi zuciyarsu tana kadawa idanuwansu suna fitar da hawaye wanda ita ce sifar wanda yake yin ibada ta zikiri ta bautar Allah kamar yadda Allah subhanahu wataala ya umarni haka nan manzo sallallahu alaihi wasallam ya karantar ya ambaci Allah tsoron Allah ya ƙara shiga zuciyarsa wani lokaci ma idanunsa ya farke kwararo da hawaye وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق إذن سك جاء بندأك سوكر ومنزوه صلى الله عليه وسلم قلت أنا كرنت القرآن واندشين أفضل الذكر باب الذكر الدقيشي ترى أعينهم ذاك إلى أنوانس تفيض من الدمع سنا قرارو لهواي مما عرفوا من الحق سبو لقسكير دسك فإنته daga wannan zance da ake karanta musu wato alqur'ani wanda shine zikirin da Allah subhanahu wataala ya ce wazkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifatan wa dun aljahr min alqawl bilghuduwi wal asal wa la takun min alghafilin kika ambaci ubangijinka a zuciyarka kada ka rika kwakwazo kana daga sauti da karfi kana damun mutane wannan ba shine zikirin da Allah subhanahu wataala ya ubarni da shi ba wazkur rabbaka fi nafsika tadarruan kana mai kaskantar da kanka ga Allah subhanahu wataala kana mai cike da tsoro dun aljahri min alqawli ba tare da kana daga miryarka ba wannan shine zikirin da Allah ya ubarni da shi zikiri da zai sa zuciya ta samu nutsuwa ala bi zikrillahi tatma'innul qulub da ambatan Allah ne zukata suke samun nutsuwa sannan mutum ya fitar da hawaye wani lokaci yayin da yake karanta alqur'ani ko yake ji ana karanta alqur'ani ko yake tuna Allah da tuna girman Allah da haibar ubangiji annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi mutane guda bakwai wanda yake cikin hadisin Abu Huraira da Imam al-Bukhari da Muslim suka ruwaito mutane guda bakwai da Allah zai sanya su a cikin inuwar al-arshin sa inuwar sarana da babu inuwa sai tashi yace wa rajulun dhakara Allah khaliyan fa fadat aina da mutumin da zai ambaci Allah shi kadai idanuwansa su fitar da hawaye to ya zaka kwatanta wannan zikiri da zikirin waɗanda za su rika yin kiran sunan Allah amma suna kwakwazo suna ihu suna tsalle suna tuma suna dukan jikin suna dukan kirjin su wannan babu shakka ba shine zikirin da Allah ya umarni da shi ba Ibn al-Qayyim cikin wasu baitocin sa yake cewa laqad ra'ayna firqatan in dhakaru tabadda'u la wannan baitocin abin da ne mai sulamul wusul ce cewa was-sirahu was-siyahu bi dhikrillahi amrun la yaliqu yake cewa ihu war-raqsu was-siyahu was-sirahu bi dhikrillahi amrun la yaliqu rawa da daga murya da ihu ana ambatan Allah yace wannan abu ne da bai dace ba wannan mai Abdurrahman al-Akhdari mai littafin al-Akhdari wanda muke cewa al-Hallari yana da wasu baitoci sulamul wusul wanda yake magana akan abin da ya shafi sufanci to a ciki yake fadar haka cewa rawa ana daga murya ana kwakwazo da ambatan Allah yace wannan al'amari ne da bai halatta ba yake cewa laqad ra'ayna firqatan in dhakaru tabadda'u wa rubbama qad kafaru mun ga wata kungiya ta yan bid'a in suna ambatan Allah to za su rika shigo da bid'o'i yace wannan lokaci ma sai su kai ga kafirci saboda haka babu nutsuwa tare da ambaton Allah da suke yi wannan ba shine abin da Allah subhanahu wataala yayi umarni da shi ba shine abin da annabi sallallahu alaihi wasallama yayi umarni da shi ba hadithin sahihaini wanda suka ruwaito shi daga Abu Musa al-Ash'ari lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallama suke tabiya da sahabbansa duk sanda suka hau kan tudu su yi kabbara in suka tafi gangara su tasbihi to kuma suna daga murya su lokacin da suke wannan kabarbari da tasbihi annabi ya ce da su irba'u ala anfusikum fa innakum la tad'una al-asamma wala gha'iban la tad'una asamma wala gha'iban wa innama tad'una sami'an qariban wa huwa ma'akum ku sausauta wa kawunanku ci ku rangwanta wa kawunanku ku yi a hankali ba kurma kuke kira ba ba kuma wanda baya kusa kuke kira ba wanda kuke kira kusa yake da ku Allah subhanahu wataala kusa yake da bawa kusancin ma wanda yake yafi kowane irin kusanci walaqad khalaqna al-insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsu wa nahnu aqrabu ilayhi min hablil warid saboda ubangiji subhanahu wataala yana kusa da shi da ilimin sa yana kusa da shi da jinsa da ganinsa yace ba wanda kuke kira ba wani ne wanda yake baya tare da ku ba kuma wanda yake kurma ba to haka yake kamata a yi zikiri cikin nutsuwa kuma ya sawa mutun tsoron Allah zuciyarsa ta raurawa Abu al-Abbas al-Qurtubi da ji muka ambaci wasu daga cikin maganganunsa kamar yadda almajirin sa Abu Abdullahi al-Qurtubi ya kawo a cikin al-Jami' li ahkam al-Qur'an wanda aka fi sani da tafsir al-Qurtubi wanda maganganun sa suna cikin littafin sa al-Mufhim bi sharh talkhis aw ma ubhima min talkhis sahih Muslim wa ma ushkila min talkhis sahih Muslim yana nan a cikin wannan littafi to kuma a ciki ya ƙara bayani yake cewa a wani lokaci an samu wasu labarai da wasu hikayoyi daga wasu daga cikin magabata ana karanta alqur'ani sai su aje su sun yi ƙara sun shide sun fadi wasu ma su suma wasu ma akan ce sun mutu daga irin wannan yace daga cikin irin abin da aka ruwaito an ruwaito daga cewa Umar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhu ya wuce ta gaban wani yana karatun alqur'ani yaje yana karanta fadar Allah inna azaba rabbika lawaqi' ma lahu min dafi' sai aka ji yayi wata ƙara ya fadi asube aka dauke shi langalanga aka kai shi gida sai da yayi wata guda yana rashin lafiya sannan an ruwaito cewa Zurarat ibn Awfa wannan wani alƙali ne mutumin Basra Zurarat ibn Awfa al-Amiri al-Basri an ce ya karanta fadar Allah wa idza nuqira fi an-naqur fa idza nuqira fi an-naqur idan aka yi busa a cikin abun busa kaho nan take fadi ya suma ya mutu a nan take wurin bautar sa wurin sallar sa haka nan Salihul Murri an ce shi ba ya karanta wa Abu Jahir ya karanta masa wani abu na alqur'ani shi ma haka ya fadi ya mutu saboda wato fargaba da firgici da ya shiga zuciyarsa haka nan suka ce Imam Shafi'i ya ji wani yana karanta fadar Allah subhanahu wata'ala hadha yawmu la yantiqun wa la yu'zanu lahum fayatathirun cewa wannan yini ne da ba za su samu damar magana ba kuma ba za a ba su ba za a yi musu izini ba ballantana su fadi hanzarin su to shine nan take Imam Shafi'i ya fadi ya suma haka nan Ali ibn al-Fudayl ibn Iyad shi ba ya ji wani makaranci yana karanta fadar Allah yawma yaqumu an-nasu li rabbil alamin ranar da mutane za su tsaya a gaba ga ubangijin halittu shi ma ya fadi ya suma to shine yake cewa to wani zai iya cewa wannan ya nuna kenan ana jazaba wanda suke cewa jazaba ana abin da kawai mutum ya shide ya yi ihu a ga ya faɗi a dacen ana yin wannan idan ana karanta wani abu na alƙur'ani ko na wani abu na bege to sai ga kawai mutum ya yi ƙara kawai sai shiƙe sai faɗi sai a ɗauke shi langa-langa a ce ya yi jazaba wato wannan bege ya janye shi har ya kai shi ƙasa Ibn Taymiyyah alaihi rahmatullah ya yi magana akan wannan cewa wannan galibin abinda ake hikaitowa na irin wannan abu ne wanda ya faru a cikin masu bautar Allah daga cikin mutanen Basra sannan daga nan ne aka fara batun zuhudu da yawan bautar Allah da ƙauracewa mutane a koma bayan gari daga nan abin ya yi ta tafiya har aka kai ga assasa abin da ake cewa tasawuf sufanci to asalin abin ya faro daga mutanen Basra so suka fara wannan wato tsanantawa kai wajen ibada da kuma gujewa duniya to shine Ibn Taymiyyah yake cewa galibu ma yuhka min al-mubalaghati fi hadha al-bab inma huwa an ubadi ahli al-Basra galibi wannan irin wuce gona da iri ana samu su ne ana ba da hikayar su ne daga wajen mutanen Basra kamar a ce wani ya mutu ko a ce wani ya suma dan ya ji karatun al-Qur'ani yace kamar kissar Zurara ibn Awfa al-Qali a Basra da ya ji karatun ko ya karanta fa'iza nuqira fi an-naqur yana jin sallah yana limanci ya karanta wannan ayar ya faɗi nan take mutu ko kissar Abu Jahir al-A'ma wanda Salihul Murri ya karanta masa Qur'ani shi ma ya faɗi ya mutu da dai sauran irin waɗanda ake ruwaito labarin su cewa an sun ji karatun al-Qur'ani sun suma sun faɗi to Ibn Taymiyyah yake cewa wa lam yakun hadha fi sahaba ba a samu irin wannan cikin sahabbai ba hatta ita kanta waccan kissa da aka danganta wa Umar babu wani abu da ya tabbatar da ita ta hanyar riwaya cewa sayyidina Umar ya ji ana karanta inna azaba rabbika lawaqi ya fadi ya suma yayi wata guda yana rashin lafiya wannan bata inganta ba ta fuskar sanadi bata inganta ba ta fuskar sanadi sukan ji karatun alqur'ani yakan sa su kuka da fitar da hawaye wannan shahararren abu ne a cikin sahabbai a karanta alqur'ani su fashe da kuka ko kuma su ji wa'azin annabi sallallahu alaihi wa sallama da hudubar sa su kuka ko je mun karanta hadisin al-irbad ibn sariya da ya musu wa'azi da ya kai matuka wanda har ta kai zukatan su suka raurawa idanuwan su suka rika fitar da hawaye ce wannan kamar wa'azin bankwana kake mana ya rasulullahi fa ausina to akan samu irin wannan sayyidina abubakar ya kasance duk sanda yake karatun alqur'ani to baya wato iya wato rike idansa ko idan da zuciyarsa zai yi ta yin kuka ne shi yasa lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam yake rashin lafiyarsa ta karshe yace da Aisha da sauran matan sa muru Abubakar falyusalli bin nas ko umarci sayyidina Abubakar ko umarci Abubakar ya ja mutane sallah wato yawa mutane libanci Aisha radiyallahu ta'ala anha tace ya rasulullah kasan cewa Abubakar mutun ne mai sanyin zuciya in ya tsaya a matsayin da kake tsayuwa a wurin da kake tsayuwa yace zai ja mutane to ba zai wato ba za a ma ji abin da yake faɗa ba saboda kuka zai rinjaye shi wannan yana nuna maka haka ɗabi'arsa take to wannan ɗabi'ar ita ce ta shahara a cikin sahabbai yayin da suka ji ana karanta Qur'ani ko ana ambaton Allah ko ana wa'azi anan suna zubar da hawaye amma ba a samu wata riwaya sahihiya daga sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallam cewa annabi yana karanta musu alqur'ani suna faduwa suna mutu suna suma ba ballantana a ce wani ya mutu ce wannan an same shi ne a cikin wasu da suka zo daga baya kamar Amir ibn Abdullah ibn Zubair yana ɗaya daga cikin Ubadul Basra shi ma ya shahara da wannan kuma sahabbai suna musu inkari akan wannan yanayin da suke cewa sun tsinci kansu a ciki kamar Asma binti Abi Bakr kamar Abdullah ibn Zubair kamar Muhammad ibn Sirin cikin tabi'ai sun kasance suna yi wa masu irin wannan halin inkari cewa wannan abin da kuka zo da shi ba shine abin da sahabban Annabi sallallahu alaihi wa sallam suka rayu ba to Qurtubi yake gaya mana cewa wanda duk yake kokarin ya kiyasta kansa da wancan yanayi na waɗancan bayin Allah ya zanto shi ma ya rika kakaci yana ihu wai yana jin ana saboda zikiri yace wannan babu shakka akwai tazara ta bambanci tsakanin su tsakanin shi da su kamar tazarar da take tsakanin dutse mai daraja da wani kwanso na wani abin da aka ci aka jefar ko kuma tazarar da take tsakanin turaren almiski mai kamshi da kuma wata gawa mai doyi ko mushe mai doyi yace to haka tazarar take yake cewa in kai da kake da'awar haka kana so ka ce kai ma daidai kake da su to kai ma sai ka mutu kamar yadda suka mutu yace famut ka bautihim kai ma sai muga ka mutu amma mutum yana nan tangaran yadda yake amma wai ya shiɗe da an tsira masa allura zai kai duka ko wanda aka ce an ɗaga shi fanka tana kaɗawa ce ake fanka za ta bige to kai da ka su ma saboda ana zikiri aka ce fanka za ta bige ka to shi ne ya ce fatanabbah li baharajatika ya ce da haka ka farka daga wannan damfarar da kake wa mutane ce duk yan damfara ne ya ce ka farka da irin wannan daga irin wannan damfarar da kake wa mutane fa innan naqida basir mai sanya ido a kan kafa yana da basira ya san me yake yi sannan yace da waɗanda su kuma ana hudubar juma'a ana cikin hudubar juma'a ko an ambace annabi sallallahu alaihi wasallam sai su tashi su yi ihu su fadi wasu wasu sun suma saboda bege saboda shauki yake cewa to wanda duke haka a halin huduba yace to in dai har hankalin naka ya gushe saboda wannan to kai asarar juma'ar ka baka samu juma'a ba domin ka rasa hankalinka fahimtarka ta tafi saboda haka da kai da wanda ba ka zama ba mukallafi ba yace wasirta kasbiyani wal majani ka zama kamar kananan yara da mahaukata kuma an haramta maka sauraron huduba sauraron wa'azi da halarta huduba to duk wani abin da zai gitto maka wanda zai hana maka samun wani abu na alkhairi ko tsayawa da wata farilla yace to shehunan sufaye ma suna cewa wannan abin daga shedan ne ba daga Allah ba yace qala mashayikhus sufiyya shehunan sufaye abinda suka ce mahama kanal waridu mani'an من القيام بفرد او مانع من الخير فهو من الشيطان duk sanda za a samu abinda zai gitto ya hana maka tsayuwa da wata farilla ko kuma ya hana ka aikin alkhairi to wannan abu daga shedan ne sanda yace sannan kuma idan kai wannan subar ana tsakar huduba to ka sani alwalaka ta warware kuma idan kai sallah bayan ka farfado da wannan alwala ba kai alwala ba to kamar wanda ya halacci hudubar ne bai sallar ba yace to akwai abin da ya kai wannan asara babu shi akwai musibar da ta kai wannan yace babu kamarta yace kuma in cikin gafala yake wannan ihun ana huduba yace to anan ma ya saba wa sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam inda aka ce ayi shiru a saurara yace sannan kuma ya kawo wa masallata hayaniya a lokacin ana huduba yace baya ga haka kuma ya zo da wata bid'a cikin jama'a ya sa musu ya zama dole a kansu su tashi su tsawatar masa su kawar da wannan bid'a da ya zo musu da ita idan suka ki su ma to su ma sun saba wa Allah yace to kaga wanda yayi wannan abu ya saba wa Allah ta fuskoki da dama ya ma jefa wasu mutane da suka gani yayi suka ki magana ya jefa su su ma cikin saban Allah sannan ce bugu da ƙari kuma ga wani abu na riya da yake tattare da irin wannan riyawa da take kunshi a cikin zuciya yace sannan kuma ga wani fasikanci da zahiri akan gabobi karshe addu'a yace muna neman Allah ya tsare mu daga tabewa ya kare mu daga halaye irin na jahilai da mahaukata Allah subhanahu wataala ce alladhina idza dhukira Allah wajilat qulubuhum sune wadanda idan aka ambaci Allah sai zukatansu su rawrawa a wani gurin Allah subhanahu wataala ya ce alladhina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dhikrillah ala bi dhikrillah tatma'innul qulub wadanda suka yi imani kuma zukatansu suke nutsuwa da ambatan Allah tabbas da ambatan Allah ne zukata suke nutsuwa to yaya zaka hada wannan aya da take cewa zukatansu suna raurawa da kuma can da Allah subhanahu wataala a cikin suratul ra'd ya gaya mana cewa mu'minai zukatansu suna nutsuwa da ambatan Allah wanda zuciyarsa za ta kadu ta raurawa ba shine wanda zuciyarsa ta nutsu ba to ya za a hada tsakanin ayoyin guda biyu ko ina kuma yabo ubangiji yayi da waɗanda yace zukatansu suna nutsuwa da waɗanda yace zukatansu suna raurawa dukkanin su yaban su yayi ya sifanta su da imani kuma sanya wannan sifa daga cikin sifofin mu'minai na musamman innamal mu'minuna alladhina idza dhukira Allahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa ala rabbihim yatawakkalun الشيخ محمد الأمين الشنقيطي عليه رحمة الله أتشكي للتافة سدف إيهام الاضطراب أن آي الكتاب لكم أتشكين تفسير سه ya yi bayanin yadda za a fahimci waɗannan ayoyi da kuma kowace gurbinta wato da gurbin kowace daga ciki yake cewa ta nutsuwa da ambaton Allah Allah subhanahu wataala ya ambata tana kasancewa ta hanyar yalwar da zuciya ko da kirji zai samu ta hanyar sanin tauhidi kadaita Allah subhanahu wataala da yarda da abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi to anan zuciyar mu'mini za ta samu nutsuwa cikakkiyar nutsuwa domin za ta samu yaqini cikakken yaqini akan cewa Allah subhanahu wataala ɗaya ne sannan kuma manzo sallallahu alaihi wasallam gaskiya ne babu wani abu na shakka ko ta baba ko kokonto da zai shiga wannan zuciyar babu wata shubha da za ta shiga wannan zuciyar zuciyar za ta nutsu da wannan abin da ta sani na kadaita Allah subhanahu wataala da kuma gaskiyar manzo sallallahu alaihi wasallam wannan shine nutsuwar da Allah subhanahu wataala ya ambata na zukata yayin da duk aka ambaci kadai wato kalmar shahada ko aka ambaci tsarkake Allah sukan fahimci girman Allah a zuciyar su fahimtar da take tabbace tare da nutsuwa ba tare da shakka ba wannan shine ma'ana alladhina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dhikrillah ala bi dhikrillah tatma'innu alqulub shi kuma wannan rawrawar da take samun zukatan su tana samun su ne a dalilin halarto da girman Allah halarto da haibar ubangiji subhanahu wataala da jin tsoron kada ya zama sun karkace sun bar hanyar Allah da jin tsoron kada ya zanto wani aiki da suka gabatar ubangiji bai karba ba wannan shi yake sa musu tsoro rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana suna addu'a ya ubangiji kada ka karkatar da zukatan mu bayan ka shirye mu Allah ce walladhina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajila annahum ila rabbihim raji'un wadanda suke bayar da abin da suke bayarwa na ayyuka ma zukatan su suna cike da tsoro cewa zuwa ga ubangijin su za su koma to wannan shine dalilin da zai sa zukata su firgita su raurawa bawa yana bautawa Allah ne tsakanin fata kyakkyawan fata da kuma tsoro yana fatan abin da yayi kyakkyawa Allah ya karba yana kuma tsoron Allah ya ki karbar aikin sa a tsakanin waɗannan fukafukai guda biyu yake tashi sama in ya rasa ɗaya daga cikin su to ba zai tashi ba kamar tsuntsun da ya rasa ɗaya daga cikin fukafukansa saboda ka ya'budullaha bainar raja'i wal khauf bainar raja'i wal khauf tsakanin fata kyakkyawan fata na cewa Allah subhanahu wataala ya karba aikin sa da kuma tsoron Allah subhanahu wataala ya ki karbar aikin sa haka ake so mu'mini ya bauta wa Allah innahum kanu yusari'una fil khairati wa yad'unana raghaban wa rahaban wa kanu yusari'una fil khairati wa yad'unana raghaban wa rahaban wa kanu lana khashi'in sun kasance yusari'una fil khairati suna gaggawa cikin aikata alkhairi gaggawa cikin ayyukan alkhairi suna kuma bauta mana raghaban tare da kwadayi wa rahaban tare da tsoro sun kasance masu kaskantar da kai ne gare mu lati tatajafa junubuhum anil madaji yad'una rabbahum khawfan wa tama'a wa mimma razaqnahum yunfiqun tatajafa junubuhum anil madaji suna nesa da wuraren kwanciyar su wato suna barin wurin kwanciya wurin bacci su koma su tsaya su fuskanci ubangiji suna sallah suna bautar sa suna bautawa Allah Allah ce yad'una na suna bauta mana raghaban wa rahaban tatajafa junubuhum anil madaji yad'una rabbahum khawfan wa tama'a suna bauta ma ubangijin su tattare da tsoro da kuma kwadayi suna tsoron Allah ya ki karba suna kuma kwadayin Allah ya karba to wannan manzila da suke tsakankaninta ita take sa zukatan su suna tana raurawa haka bawa haka ake so ya kai ya zanto kawai shi a koyaushe ji yake yi Allah ya gama karbar aikin sa kawai jira yake alkiyama ta tashi a ce ga sakamakonka shi an riga an wuce nan kai rika jin haka kada kuma ya rika samun shakka cikin ayyukansa da rika ganin anya ma aikin nan da yake duk ba aikin banza yake ba Allah ma yana karba kada ya rika jin wannan ya rika fata kuma ya rika jin tsoro to haka ne zai sa shi fatan zai sa shi ya ci gaba da aikatawa tsoron kuma zai hana masa riya da jiji da kai da uju na cewa ya rika ganin girman aikin sa to wannan shi yasa zukatan su suke raurawa annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama duk da garanti da ya samu daga Allah haka ya kasance yana addu'a Allahumma ya muqallibal qulubi thabbit qalbi ala dinik ya Allah mai jijjiya zukata ka tabbatar da zuciyata akan addininka haka ma aiki sallallahu alaihi wasallam yake wannan addu'a duk da cewa yana da tabbaci cewa ubangiji subhanahu wataala ya gafarta masa komai haka nan sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama suma duk da tabbacin da suka samu daga Allah subhanahu wataala na cewa ya yarda da su sun yarda da shi radiyallahu anhum wa radu an wa adda lahum jannatin tajri tahtaha al-anhar Allah ya musu wannan alkawarin tun a nan duniya nabi ya kirawo sunayen wasu daga cikin su daya bayan daya ya ce yan aljanna ce annabi fil janna wa abubakar fil janna wa umar fil janna wa usman fil janna wa ali fil janna وطلحة بن عبيد الله في الجنة وسعد في الجنة وسعيد في الجنة وعبد الرحمن في الجنة عبد الرحمن بن عوف في الجنة وأبو عبيدة في الجنة النبي صلى الله عليه وسلم وسعيد وسعيد في الجنة شين سعيد بن زيد سوسو قوم إنن ودن النبي جيرا سوغبات لا أتكين حريسي لا يشريئن الجنة baya gari baya da su kuma daidai kun sahabbai da annabi sallallahu alaihi wasallam musu bishara da aljanna irin su bilal da annabi sallallahu alaihi wasallam yace ya ji motsin tafiyar sama a aljanna amma duk wannan bai sa musu sun ji cewa ai su sun gama komai ba su saki jiki sayyidina umar zuwa ya rika yi gurin khuzaifa ibn al-yaman sahibu sirri rasulullahi sallallahu alaihi wasallama wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya sanar da shi sunan wasu munafikai da Allah ya sanar da shi cewa wane duk munafukai ne ya zanto sirri ne da Huzaifa kadai ya san shi har ta kai wasu sahabbai ma sukan yi la'akari idan aka yi mutuwa Huzaifa yana nan suka ga ba su gan shi ba sai su ki zuwa sallar in suka ya je ya yi wa mutum sallah su tabbata ba munafiki ba ne sai na Umar ya kan je yana hada shi da Allah ina hada ka da Allah shin annabi sallallahu alaihi wasallam ya ambaci suna na cikin munafikai ka duba fa annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi musa albishir da aljanna yace a hadisin abu musa al-ashari idhan lahu wa bashirhu fil bil janna yi masa izini ya shigo kuma ka yi masa albishir shi dan aljanna ne amma wannan bai sa ya saki jiki ba bai sa ya rika cin kaho yana jin shi wani ne ba yana jin shi tsarkakakke ne a'a haka ya rika zuwa gurin Huzaifa yana roƙon shi da Allah yana hada shi da Allah wai annabi bai faɗi sunan shi ba Huzaifa ya ce bai faɗe ka ba kuma daga kai ba zan saki tsarkake kowa ba in ba haka ba sai a yi ta cincirindo gidansa kullum layi za a yi ba za a bar shi ya yi bacci ba maza da mata kowa sai ya tsarkake shi kuma kaga daga nan zai iya shiga matsala tunda in mai matsalar ya zo kayi ma wannan ni na zo ka ki min ka ga dole a ji ba dadi wani daga lokacin kuma shikenan to shi yasa ce daga kanka kuma ba za ku sake ma wani wannan shaidar ba to wannan shine raurawar zakatansu raurawar zakatansu sayyida abubakar yana cewa inda a ce zai ganshi tsakanin an gama hisabi gashi tsakanin aljanna da wuta bai ji an kira shi ya shiga aljanna ba ba kuma ce zo ya tafi wuta ba yana nan tsakiya ya ce to da a wannan lokacin zai so a ce ma ƙasa ya zama zai so ma a ce ya zama turbaya saboda firgici da tsoro to shine wannan ma'anar wajilat qulubuhum sannan Allah subhanahu wata'ala ya ce wasabirina ala ma asaba sannan masu haƙuri a bisa abin da ya same su abinda ya same su na dangogin bala'i da jarraba ko na cutarwa ko da wata musiba ko irin abin da suka rika gani na tsangwama to wannan duk ba zai sa su su yi fushi ba ko su rika kai kukan ubangiji gurin halittarsa suna mai da al'amarin su ga Allah kamar yanda Allah subhanahu wataala ya ce wa bashiris sabirin الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون الله سبحانه وتعالى يتي وبشر الصابرين كي وما صحق لي البشر سوائي الذين إذا أصابتهم مصيبة سونا إذا موت مصيبة تساميس قالوا سيسوتي إنا لله mu na Allah ne ma'ana halittar sa ne bayin sa ne mulkin sa ne sai yadda ya ga dama da mu saboda haka mu masu mai da komai namu ne zuwa gare shi wa inna ilaihi raji'un ka cokam din mu masu komawa ne gare shi Allah ce to waɗannan su ne suke da salawatu min rabbihim salatuci daga ubangijin su wato daukaka matsayi daraja daban-daban da Allah zai musu sannan kuma wa rahma su samu rahma ta ubangiji وأولئك هم المهتدون ولن ننسوني كما ما سو وتوسوني شريعيو هقولي ببان أبني دا الله سبحانه وتعالى يكي وباوا تقوم شيدسي كما يندزو تكين حديثا أبو سعيد الخدري تكين سعيد البخاري دا مسلم منذ صلى الله عليه وسلم نتشاو ما أعطي أحد عطاعا خيرا وأوسع من الصبر باب أبن ذا أباوا باوا نكوتاه da yafi alkhairi yafi yalwa kamar a bashi hakuri ba kyautar da Allah zai wa bawa da tafi masa alkhairi tafi masa yalwa kamar kyautar hakuri saboda hakuri ya kunshi komai da komai na rayuwar bawa kuma shine maganin kowane irin abu mutum yayi hakuri akan yi wa Allah subhanahu wataala biyayya ko zuciyarsa ba ta so ko ransa ba ya so yayi abin da Allah yake so ya danna ransa ya haƙurƙurtar da zuciyarsa yayi abin da Allah ya umarce shi yayi wannan nau'i ne na haƙuri as-sabru ala ta'atillah sannan ya haƙuri ya guje wa abin da yake saban Allah ne ko zuciyarsa tana so ya haƙurƙurtar da ita ya danne ta ya ba ta haƙuri ya bar wannan abin wannan shi ma nau'i ne na haƙuri as-sabru an ma'siyatillah sannan idan wani abu ya same shi na kaddara mara dadi shi ma ya jure ya maida al'amarin shi ga Allah kada ya rika raki ya rika kokawa duk inda ya tsuguna ga halin da yake ga halin da yake kamar yana kai karan ubangijinsa zuwa ga halittarsa ya kauce ba wannan wannan ba wani nau'i ne na hakuri to idan mutum ya samu wannan to ka gaya min yadda ba zai ji dadin rayuwarsa ba zai samu kyakkyawar alaka da ubangijinsa domin al'amarinsa gaba ɗaya zai zama alkhairi ne annabi ya ce ajaban li amri almu'min inna amrahu kullahu lahu khair in asabathu sarra shakara fa kana khairan lah wa in asabathu dharra صبر فكان خيرا له وليس ذلك لأحد إلا لمؤمن النبي يجي الأمر المؤمني ينا دبما ماك إذن أبو ميدان يساميشي سيوى الله قوليا سيزنتو مساء الخير دو من الله زي كارا مساء إذن كما وانا أبو مردان يساميشي تو سيحا قولي شما سيزمو مساء الخير domin akwai ranar da Allah zai yaye masa wannan Allah ya ce akan annabi Ayyub wanda ya shekara da shekaru ba lafiya kwance ba lafiya shekara 17 ko 18 sai an kwantar sai an tayar duk an guje masa amma daga ƙarshe Allah subhanahu wataala yaye masa wannan rashin lafiyar ya dawo masa da cikakkiyar lafiyar sa ya kuma dawo masa da iyalansa da yarsa ya kuma bashi baɗuɗin arziki Allah ce inna wajannahu sabiran ni'mal abdu innahu awwab lalle mun same shi mai hakuri ne ma dalla da wannan bawa lalle shi mai bai da al'amarin sa ne ga Allah saboda haka as-sabru min a'zami sifatil mu'minin hakuri yana daga cikin manyan manyan sifar ta mu'minai wa huwa bi manzilati wa huwa min al-iman bi manzilati ar-ra's min al-jasad matsayin hakuri tattare da imani kamar matsayin kai ne a gangan jiki gangan jiki ba kai ba ta da wani amfani to saboda haka suna yin hakuri akan abin da ya same su musamman ma abin da zai same su saboda Allah musamman musibar da za ta same su saboda Allah saboda fadar gaskiya saboda rike gaskiya saboda kokarin gyarawa mutane abinda suke yi ba daidai ba saboda gogurmayar da suke yi ta daukaka addinin Allah wani abu ya same su akan hanyar Allah su yi hakuri wannan shine hakurin da za su yi fice da shi sama da kowane hakuri domin in hakuri ne akan an cutar da kai kai hakuri wanda ana samun sama cikin wadanda ba musulmi ba a cuce su su yi hakuri amma kai hakuri wajen daukaka addinin Allah abinda za a yi maka saboda Allah kai hakuri anan to da wannan ne zaka rifincin kau kafi fita ka samu wata sifa ta musamman a tattare da kai ajiya mun ce ubangiji subhanahu wataala a lokacin da muke magana akan afwa wala man sabara wa ghafara inna dhalika la min azmi al umur lalle wanda yayi hakuri yayi gafara yana daga cikin inna zalika lamin azmil umur lalle wanda yana daga cikin manyan al'amura masu muhimmanci amma ayar da tazurta isal luqman sai ce inna zalika min azmil umur ba a ce lamin azmil umur ba to wasu malami suka ce saboda hakuri iri biyu ne ko ce abinda zai samu mutum iri biyu ne akwai wanda zai same ka wanda daga Allah ne kai tsaye ka sani ba wani wanda yayi sanadiyar abin ya faru da kai ka tashi ba ka da lafiya wanda wani abu ne daga Allah subhanahu wataala sai kai hakuri akan wannan rashin lafiyar taka wannan galibi mutum yakan yi hakuri saboda hakurin ya zama dole wani nashi ya rasu ba yadda ya iya ce ya hakuri ya ce hakuri ya zama dole tunda zai dawo da shi bai dawo da shi ba saboda ka wannan hakuri ne da wani abu ya same ka wanda ba ka da ba wani wanda zaka rike ka ce shine sanadiya akwai kuma abin da zai same ka saboda wani shi yayi sanadiyar haka ta same ka wani ya cuce ka ya sace maka abin hawanka ko ya damfare ka ko ya zo ya gaya maka bakaken maganganu baka ci baka ka gani ba to kaga wannan ka daure ka cije ya fi wahala saboda kana ganin ga wanda ya maka laifin nan amma wancan ka san abu ne muqaddari babu wani sanadi na wani dan adam a cikin lamarin to shi yasa wannan da ake maganar ramuwa an san wani da ya tabo ka ce wa jazaa'us sayyi'ati sayyi'atun mithluha aka ce kai afwa to aka ce kai hakuri to anan an san hakurin da zaka yi sai kai da gaske to shi yasa aka kawo tawkidat wala man sabara wa ghafara inna zalika lamin azmil umur saboda hakuri a wannan yanayi hakuri ne wanda yake yana buƙatar mutum yayi juriya kwarai da gaske ita ce sifar manzo sallallahu alaihi wasallama musamman ma ya zanto hakurin da zaka yi tare da kana da damar karama kana da damar ka dau mataki amma ka fasa kai hakuri to wannan shine hakuri na hakika irin sa ne ma'aiki sallallahu alaihi wasallam yake al'afu inda al-maqdira ka samu dama kai abinda kake so na ramuwa amma kuma sai ka bari sai ka ce ka yafi to wannan shine yake kara wa mutum daukaka sannan Allah ya ce wal muqimi as-salah wacce ita ce sifa ta biyu sifar hakuri sannan Allah ya ce wal muqimi as-salah da waɗanda suke tsaye da sallah wal muqimi as-salah da waɗanda suke tsaye da sallah tsayar da sallah shine yin sallah da kamala da bayar da rukunnanta da wajibanta da sunnoninta da mustahabbanta da kuma kiyaye yin ta akan lokacinta kamar yanda Allah subhanahu wataala ya ubarni inna salata kanat ala almu'minina kitaban mawquta to kula da wadannan shine tsayar da sallah shine abinda ake cewa tsayar da sallah to wadannan suna tsayar da sallah sallah wato shine alwala'ul mustamir bainal abdi wa rabbi bainal abdi wa rabbi wato saduwa mai dorewa tsakanin bawa da ubangijinsa wacce ba ta da wato adadi matukar bawa yana da ransa kuma kowa da kowa da yake cikin hayyacinsa kuma yake cikin halin wato hankali da abin nan to wannan sallah tana kansa awsani bis salati waz zakati ma dumtu hayya matukar ina da rai zaka ga a cikin al arkanul islam al amaliyya rukunan musulunci da ake yi a aikace zaka ga kowanne ko ne ya zanto bai ba ma kowa zai yi shi ba ko kuma a sau ɗaya kawai aka neme ka kai shi an gama sauran duk da zaka yi sai dai kai ta dauki kaga idan ka duba zakka sai ga wanda yake da dukiyar da ta kai nisabi kuma ta shekara a hannunsa bata ragu ba yace ce zai fitarwa da zakka kuma in yayi sau ɗaya a shekara sai kuma shekarar ta zagayo haka nan azumi na Ramadan wanda da muke ciki shi ma sau ɗaya ne a shekara in kai wannan watan to wata 11 zaka zauna ba tare da an wajabta maka wani azumi ba sai dai in kai ka wajabta wa kanka amma dai azumin da aka wajabta maka ayyamin ma'dudat ɗan kwanaki ne kididdigaggu idan ka gama su to ka gama azumin farilla babu wani azumin da zai zama wajibi a kanka sai dai in kai ka wajabta wa kanka da kanka to haka nan hajji shi ma ba kowa ya wajaba a kansa ba sai wanda Allah subhanahu wataala ya bashi iko liman istata ilaihi sabila sai ga wanda yake da guziri yake da lafiya yake da hanyar da zai tafi hajji wannan shine hajji take zama wajibi a kansa ita ma sau ɗaya tak a rayuwarsa sau ɗaya tak in yayi ta wannan guda ɗaya ta farko to yayi hajjatul islam duk wata hajji da zai je ta dauki ce idan bai je ba bai yi wa Allah laifi ba musulunta da wani zai musulunta wata to bismillah ce akwai wata baiwar Allah za ta karbi kalmar shahada baiwar Allah kin zo ki musulunta wani ne ya turo ki ko ya matsa miki ke kika sa kanki da sanki da yardarki to masha Allah musulunci abinda yake nufi shi ne yarda da cewa babu abun da za a bauta wa sai Allah shi kadai ba a bauta ma wani sai Allah subhanahu wataala ba a bauta wa mala'ika ba a bauta wa aljani ba a bauta wa mutum ba a bauta wa annabi ba a bauta wa waliyi ba a bauta wa malami Allah kadai yake bautawa wannan rukuni ne guda daga cikin rukunan da ake bukatar ki yarda da su sannan abu na biyu ki yarda da cewa annabi sallallahu alaihi wasallama annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama annabin Allah ne Allah ne ya aiko shi da sako na ƙarshe saukar masa da alqur'ani kin yarda da waɗannan abubuwa guda biyu kin amince a da can ke wani addini ke yi to kirista ce ke to annabi Isa alaihi salam annabin Allah ne manzon Allah ne daga cikin manzannin Allah da Allah ya aiko wa duniya a gurinmu annabi ne da waye wajaba dukkan musulmi ya girmama shi ya darashta shi ya yarda da annabcinsa da manzancinsa amma kuma ba dan Allah ba ne Allah ba ya da Allah bai da da bai da uba bai haifa ba ba a haife shi ba kowa bawan sani kin yadda da wannan to shikenan inda fadi kalmar shahada sai ki fada duk abin da na fada sai ki fada ashhadu alla ilaha illa Allah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah shikenan kin daga yanzu kin zama musulmi kamar kowace musulma baki da bambanci da wacce aka haifa a cikin musulunci ke ma daya ce daga cikin musulma sai baki shiga aljanna wacce shiga wuta daga cikin su in ba ta yake kyawun aiki ba a wani menene sunan ki kina san wannan sunan ko zaki canza to shikenan Hannatu suna ne mai kyau kuma an ce shine sunan mahaifiyar Maryam mahaifiyar Annabi Isa alaihi salam matar Imran wanda Allah subhanahu wataala ya bada labarin ta a cikin alqur'ani kin ga saboda haka ke ma kin samu wani matsayi a alqur'ani da sunan ki ya samu shiga ko in ce matar da take da sunan ki ta samu shiga alqur'ani so yanzu sai ki je ki wanka kama bakin ki har zuwa karshen abin nan sai ki bude baki tare da mutane sannan kuma ki samu wanda su koya miki tsarki da wanka da kuma sallah da karatun alqur'ani Allah ya tabbatar da digadigan ki akan musulunci Allah ya sa ki zanto mai amfani ga al'umma a lokaci yayi za mu tsaya anan abinda muka faɗa na daidai Allah subhanahu wataala ya ba mu lada wanda muka yi na kuskure Allah ya fi mana wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh